This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masurauro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfil Hashin Gumel tare da Maryam Daura da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. A yau ranar Juma'a ta babbar rana 8 ga watan Nuwamba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su ga Maryam da kanan labarai.
To Sarfilu, shugaban Amurka Joe Biden ya ayyana cewa zaben Trump da aka yi a wannan makon dan wa'adin shekaru hudu a fadar White House zaben gaskiya da adalci ne, kuma za a miƙa mulki ga sabuwar gwamnati a ranar 20 ga watan Janairun shekara mai zuwa cikin lamana. Sojojin Isra'ila sun kai wasu manyan hare-hare ta sama a jiya Alhamis a kan yankunan kudancin birnin Beirut. Shugaban kungiyar NATO Mark Rutte ya faɗa a jiya Alhamis cewa haɗin gwiwar soja tsakanin Koriya ta Arewa da Rasha a yaƙi da Ukraine barazana ce ba ga ƙasashen Turai kaɗai ba.
Kanan labaran duniya kenan. A cikin shirin za a yi cewa wata kungiyar addini mai tsaron ra'ayi ta bayyana a jihohin Sokoto da Kebbi.
Akwai wani kawai manan ana maulidi manan dai suka zo suka wace mutane suka ce ba a yi maulidi sai da suka sa masa wasu sharuɗa wanda ba a kaza ba a kaza ba a kaza sai abin da dai suka so dai sannan shi ne za a yi.
Haka kuma za a ji cewa gwamnatin Birtaniya ta mayar da wasu dubban 'yan Najeriya da Ghana da ke zaune ba bisa ka'ida ba zuwa ƙasashensu na asali.
Waɗansu sun zo neman mafaka ne saboda wasu dalilai da suka tsara. Waɗansu ma ƙarya suke, waɗansu kuma da gaske suke, waɗansu kuma ba laifinsu ba ne ba.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahotannin, sannan kuma a tafi da shirin Manuniya wanda Isa Lawal Ikra ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma da siya Juma'a da zamu ji daga malamai. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Joe Biden da ɗaɗɗan abokin adawar zababben shugaban Amurka Donald Trump a fannin siyasa a jiya Alhamis ya ayyana cewa zaben Trump da aka yi a wannan makon dan wa'adin shekaru hudu a fadar White House zaben gaskiya da adalci ne, kuma za a miƙa mulki ga sabuwar gwamnati a ranar 20 ga watan Janairun shekara mai zuwa cikin lamana. Da yake magana da hadimansa da yawa a fadar White House, Biden ya ce ya amince da kayan da mataimakiyarsa Kamala Harris ta sha a hannun Trump. A kodayaushe abinda jama'a suka zaba shi suke samu, a cewar Biden. Ya kara da cewa kamar yadda na sha faɗa lokuta da yawa, ba za ka iya san ƙasarka ba a lokacin da ka yi nasara kaɗai, kuma ba za ka iya ƙaunar makwabcinka ba a lokacin da kuka yarda da abu ɗaya kaɗai. Sai dai Biden, da ɗaɗɗan siyasa a jam'iyyar Democrat tsawon shekaru 50, ya bayyana takaici kan cewa wanda ya zaba ta zama mataimakiyarsa a lokacin da ya tsaya takara a shekarar 2020 ba ita ce za ta gaje shi ba. Sojojin Isra'ila sun kai wasu manyan hare-hare ta sama a jiya Alhamis a kan yankunan kudancin birnin Beirut kwana ɗaya bayan da suka kaddamar da hare-hare a gabashi da kuma kudancin Lebanon, inda suka kashe mutane 52 tare da jikkata wasu 161 a cewar ma'aikatan lafiya ta ƙasar Lebanon. Hare-haren na ranar Alhamis sun hada da wani da aka kai a kusa da tashar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa ta Lebanon, wanda ya faru bayan da sojojin Isra'ila suka fidda sanarwar da ta umarci mazauna yankin su bar wurin. Rundunar sojojin Isra'ila ta ce ta kai hare-haren ta sama ne akan shelkwatar Hezbollah da cibiyar dakarun kungiyar da ke Beirut. Haka kuma a jiya Alhamis din, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sojojin wanzar da zaman lafiyar ta guda biyar sun samu ƙananan raunuka a lokacin da ayarin motocinsu a kudancin garin Sidon suka je kusa da inda aka kai wani harin jirgin sama mara matuki. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta Lebanon ta yi masa jinya a wurin. Haka zalika, sojojin ƙasar Lebanon uku da ke aiki a wani wuri da ake binciken ababen hawa su ma sun jakata sakamakon harin. Majalisar Ɗinkin Duniya dai bata ce ko jirgin da ya kai harin na Isra'ila ne ko kuma na kungiyar Hezbollah ba. Sama da mutane 300,000 ne aka kashe a Lebanon a yayin rikicin da aka kwashe watanni 13 ana yi tsakanin Isra'ila da kungiyar Hezbollah, yayin da akasaran kashe-kashen da aka yi a lokacin da fadan ya tsananta a tsakiyar watan Satumba suka faru, kuma sojojin Isra'ila suka shiga kudancin Lebanon a ranar 1 ga watan Oktoba.
To, yanzu ma kaɗan Maryam za ta sake da labarai. Kafin nan, yayin da rundunar tsaron Najeriya tabbatar da ɓallar wata sabuwar ƙungiyar 'yan ta'adda da ke gudanar da ayyukanta a jihohin Sokoto da Kebbi. Masana lamuran tsaro sun ji hankalin mahukunta akan ɗaukar matakan hanzari kada wankin hula ya kai su dare. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir ɗauke da wannan rahoton.
A ƙarshen makon da ya gabata ne aka samu bullar labarin sabuwar kungiyar 'yan ta'adda da ake kira Lakurawa a shiyar Sokoto, duk da yake sun nade suna gudanar da ayyukansu a wasu ƙananan hukumomi na jihar. Bayanan da na tattara daga mutanen yankunan Tangaza da Benci, duk da yake sun ƙi aminta a ɗauki sautinsu ko an baci sunansu, sun ce waɗannan mutanen sukan zo ɗauke da manyan makamai suna baiwa mutane umarni akan abin da ya shafi addinin Musulunci kamar zakka, sallah da dai makamantansu. To, sai dai na samu zantawa da wani mazaunin yankin da suke shigowa ta hanyar Tangaza, wanda ya saba da ayyukansu tun a kasar Mali da yake yana tafiye-tafiye zuwa kasar Mali, sai dai bai so an bace sunansa ba saboda dalilin tsaro.
Can wannan yankin da gaskiya ta'addancin da suke yi yana da yawa, dan zaka akwai wani daji zai kai kilomita ina ganin 50 in ka shiga babu abin da za ka gani banda gawawwakin motocin da suka kone. Kuma in aka samu aka siyo lokacin har da mutanen da ma ba kyalewa suka yi ba, in sun same ka da wata matsala ka dan wani ma ko gemu abu bai bari ba, wannan zai iya zama laifi. Idan suka kama mutum kuma da wani abin da ya shafi magani haka, shi ma suna tsoron hukunci, wani ma har kisa, wani a harbe shi, wani kuma su sa wuƙa su yanke. Amma nan da gaskiya ba su fara yin waɗannan abubuwan ba, nan da a addini suke, sannan suna iƙirari akan duk wani wanda ya yi zalunci irin za su hukunta shi. Ko wani ƙauye ma nan ana maulidi ma nan dai suka zo suka watsa mutane suka ce ba a yi maulidi, sai dai suka sa masa wasu sharuɗa wanda ba a kaza ba a kaza ba a kaza, sai abinda dai suka so dai sannan shi ne za a yi.
Ko a makon jiya da mahalarta kos na 33 na kwalejin horar da dabarun tsaro ta Najeriya suka je Sokoto domin ziyarar aiki dangane da kos ɗin da suke yi, sai da mataimakin gwamnan Sokoto injiniya Idris Muhammad Gobir ya yi musu bayani akan wannan ƙungiyar.
The group is known to be a faith-based idealist and assessment carry out indicate that they possess persecuted reforms.
Ya ce an san kungiyar a zaman ta yan kishin addini, kuma binciken da aka yi ya nuna suna dauke da muggan makamai, sai dai kuma duk da haka ya ce jami'an tsaro na aiki babu kyakkyawa domin magance barazanar da waɗannan mutanen suka haifar. Ya ce gwamnati na aiki kod da kod da jami'an tsaro na gwamnatin tarayya domin magance wannan matsalar. To, sai dai masana lamuran tsaro na ganin cewa akwai buƙatar gwamnati kada ta ɗauki wannan batun da sassauci, kamar yadda masanin tsaro Detective Awal Baladir mai iya ke cewa.
Wato, yawanci idan aka ga mutanen nan sun yi kama da musulmai, za a iya samun wato waɗanda suke musulmai ne kuma waɗanda suke iya jin yare irin nasu, a yi amfani da su su zauna a ƙauyen su yi mu'amala da su, su tattara kowane irin bayani da ake so a gane na mutanen nan. Na farko a gane cewa mutanen nan da me suka zo, na biyu a gane cewa wani irin ƙarfi suke da shi, na uku na suke samun kuɗaɗen da suke ba wa mutane don jawo hankalin su shiga cikin addinin su, na biyar kuma shine a cikin abin da suke da'awa a kai menene da'awar su, menene suke korewa, wanne ne suke karfafawa, dangane da addini suke koko dangane da al'ada ne koko neman kuɗi ne suka fito yi koko wata manufa gare su na cimma burinsu na mamaye yankunan don su kafa ƙarfin ikonsu a garin ko kuma a ƙasar. Za ta ɗauki mataki ne wato na tabbatar da cewa ta zauna da su, ta tattauna da su, ko kuwa a ƙarshe za ta ɗauki matakin bindiga ne ta ƙarfi.
Mutanen yankin dai sun bayyana cewa duk da yake yanzu mutanen ba su cutar da kowa, asali ma suna faɗa da barayin daji da ke haddabar mutanen yankunan. Akwai shakku da fargaba kan abin da za su iya zamowa a nan gaba, musamman duba da cewa suna ɗauke da manyan makamai. Tuni dai da manyan jaridun ƙasar nan suka rawaito cewa rundunar tsaron Najeriya ta bakin daraktan hulɗa da kafafen yaɗa labarai na ayyukan tsaro Manjo Janar Edward Buba ta tabbatar da ɓullar waɗannan mutanen da ke ayyukan su a jihohin Sokoto da Kebbi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To, a gaida Muhammad Nasir, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Maryam ta da kashi na biyu na labaran duniya.
Gwamnatin Taliban ta Afghanistan ta tattauna da India akan inganta dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu da kuma neman ƙarin taimakon jan kai dan kasar da talauci yayi wa katutu a cewar jami'ai. Jitendra Paul Singh, babban jami'in diplomasiya mai kula da harkokin Afghanistan a ma'aikatar harkokin wajen India, shine ya jagoranci tawagar jami'an diplomasiyar India a ganawa da ministan harkokin wajen Taliban Amir Khan Muttaqi da kuma ministan tsaron Afghanistan Muhammad Yaqub, da ba kasafai ake ganin yana irin wannan tattaunawar ba da dai sauransu a yayin ziyarar da suka kai Kabul a ranakun 4 da 5 ga watan nan na Nuwamba. Jaiswal Randhir, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar, ya ce neman taimakon jan kai daga India shine abin da suka fi ba fifiko a tattaunawar da aka yi da Jitendra da jami'an Afghanistan. Ya kara da cewa tawagar ta India ta kuma gana da wakilan hukumomin Majalisar Dinkin Duniya a Kabul. An kashe akalla sojojin yankin Somalia da na gwamnatin tarayyar kasar 11 a wani kazaman fada da aka kwafsa a ranar Laraba a kudancin kasar a cewar jami'ai. Fadan dai ya faru ne a kusa da garin Wayanta mai tazarar kilomita 60 a kudu maso yammacin birnin Kismayo na jihar Jubaland, bayan da dakarun gwamnati suka kai hari a wani wuri da ake zargin matattarar mayakanci. Wasu jami'ai uku da ke da masaniya game da fadan da suka buƙaci a saka yi sunansu saboda ba a ba su damar yin magana da manema labarai ba, sun fada wa muryar Amurka cewa an kashe sojojin yankin da na gwamnati 11, yayin da wasu fiye da 20 suka jikkata. Ɗaya daga cikin jami'an ya ce an kuma kashe mayakan Al-Shabab sama da 20 a Arangamar. A wani farmaki da dakaran kasar Somalia suka kai a shekarar da ta gabata a wannan wurin, yayi sanadin kisan kwamandan Al-Shabab wanda aka ce shine mataimakin sarkin yankin a cewar jami'an yankin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, gwamnatin Burtaniya ta mayar da wasu 'yan kasashen Najeriya da Ghana da ke zaune a ƙasar ta ba bisa ka'ida ba zuwa ƙasashensu na asali. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakiliyarmu a Jamus Ramata Garba ta haɗo mana.
'Yan Najeriya da wasu 'yan Ghana kimanin 44 aka ta saki yansu ƙasashensu na asali bayan da gwamnatin Burtaniya ta ce ta same su da laifin zama ba bisa ka'ida ba. Jaridar Guardian na nata bangaren da ake buga a kasar ta Burtaniya ta bayyana damuwa a game da yanayin da tace ta samu yanci ranin gabanin a mayar da su kasashensu, inda ta tattauna da wani da ya yi yunkurin hallaka kansa da kuma wani da ya bayyana takaici na cewa ya zauna a Ingila na tsawon shekaru 15, amma duk da haka aka ƙi amincewa da buƙatar neman mafakarsa. Hajiya Hawwa'u Yusuf, yar jarida ce a Burtaniya da ke kuma aikin fassara tsakanin 'yan gudun hijira, ta shaida muryar Amurka kaɗan daga cikin dalilan da ta ce suka saka gwamnatin Burtaniya ɗaukar wannan matakin.
Waɗansu sun zo neman mafaka ne saboda wasu dalilai da suka tsara, waɗansu ma ƙarya suke, waɗansu kuma da gaske suke, waɗansu kuma ba laifinsu ba ne ba, iyayen gidansu ne masu kuɗi na kasashenmu na Najeriya ko Ghana suke kawo su gidajensu su zo su zaunar da su saboda su samu amfanin kansu, wato ma'ana za su dinga musu aikin boyi-boyi kamar yadda muke kira a gida. Iyalansu in sun zo kuma su yi ta musu hidima, to ire-iren wannan sai kiga sun buge sun tashi ba su da komai. Idan hukuma ta yo kansu suka iske ba su da komai, ba su da takardun zama, me ya rage illa a mayar da su.
A nashi bangaren Malam Sadiku Wai ya ce da dama masu zama ba bisa ka'ida ba, suna yaudarar kansu da wasu canfe-canfe da ke ba su ƙarin gwiwa fatali da gargaɗin gwamnati.
Alal misali, wasu sun ci magani a kashe maganinsu, ko kuma wayansu suna nan wayanda yake ba su ci magani ba aka kama su gaba daya ba bar su ci magani a abin gansu a deport su.
To tun dai bayan da jam'iyyar Labour ta hau kan mulki a watan Yulin da ya gabata, rahotanni sun tabbatar da cewa an fitar da 'yan cirani kimanin 3,600 da suka fito daga kasashe daban-daban. Malam Nura Ahmad, mai goyon bayan jam'iyyar Labour, ya ce dama ya san za a rana.
Akwai matsin lamba daga ita gwamnatin Burtaniya tun da ita ta jam'iyyar Labour saboda alƙawarin da ta dawo mai 'yan ƙasa na cewa idan Allah ya ba su ikon cin mulki su ma za su duba harkar shigowar baƙi saboda suna ganin kamar cewa baƙi sun masu kaka gida ko kuma suna hana su ɗan cikin gida samun aiki.
To gwamnatin Burtaniya dai ta sha alwashin ci gaba da korar baƙin da ke zama mata a ƙasa ba bisa ƙa'ida ba. Har wa yau Malam Nura ya ce wannan kalubale ne ga shugabannin kasashen Afirka.
Dole ne shugabannin su ma Afirka ya kasance sun yi hoɓɓasa na ganin cewa sun ƙara taimakawa al'ummar su fita daga cikin ƙangin tsallakowa ƙetare domin neman wata aiki ko kuma wata dama.
Ramata Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
To a gaida Ramata Garba Baba, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1931 da 1960, sai kuma kilohertz 530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 105.5 zangon FM. A kowane lokaci ake so za a zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu dai a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 12:16 na dare. Yanzu kuma sai shirin
manuniya. Sa'o'i kaɗan da sanar da samun nasarar shugaba Trump a matsayin sabon shugaban Amurka, wasu masana da mafasabaki a Afirka sun fara tilawa.
To ina ga nasara dai ce ta al'umma Amurka, su suka san inda kansu ke ciwo kuma su suka zaben makansu abinda ya dace wa da su.
Kun ga zabe gaskiya ne, bai bani mamaki ba, amma ko da kira ba shine na so a zaba ba.
Shekara hudu kaman walƙiya ne, Kamala za ta sake dawowa ba ta sake yin takara.
To kome malaman tarihin siyasar duniya irin su Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu ke gani game da zuwan Trump karo na biyu bayan ya sha adawa?
Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 47 zai buɗe sabon babi akan siyasa da kuma ainihin gudanarwa na ƙasar Amurka.
Game da tsarin tsatsame samun tsaron tsare hanyoyi a yankin Zamfara kuwa gwamna Dauda Lawal daren jihar Zamfara ne yake cewa
saboda sun samu akan cewa an yi shuke-shuke akan hanya su kan boye kawai su fito su fara harbe-harbe, amma kuma mun tashi haika don mu tabbatar da cewa mun shawo kan wannan matsala.
Waɗannan fa so mun taɓa kawai muka tattaɓo cikin tarin muryar da za ku ji a cikin shirin na manuniya. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke son ganin an tausasawa talakawa. Shiri na 194 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke ci gaba da samun masoya da yawa. Me yiwa kuma yawan masoyan yasa shugaba Donald Trump ya sake lashe zaben shugaban kasar Amurka da suke ganin akwai su abubuwan dubawa. Masu sharhi akan al'amuran yau da kullun irin su Malam Abdulrahman Al-Qasim na jamhuriyar Niger na ganin sakamakon zaben Amurka ya bayyana tsantsar zabi ne kawai na Amurkawa.
To ina ga nasara dai ce ta al'umma Amurka, su suka san inda kansu ke ciwo kuma su suka zaben makansu abinda ya dace wa da su, kuma wannan shine ake son ya kasance al'ummomi suna ya zaben makansu tsarin da suka gani ko mutanen da suke ganin shi daidai da yesu.
A waɗanne ayyuka ne kake ganin ya kamata a ce a yau Trump ya fi mai da hankali akan su fiye da saura?
Ganin abin da ya can baya bisa magana samu da ayyukan yi da tattalin arziki da wasu abubuwa shi yasa kin yanzu kuma suka ƙara ba shi yarda. Idan ma ana iya cewa kawai dora hannu zai yi daga inda ya tsaya ko daga abin da ya iya.
Akwai wani abin da kake ganin ya kamata nahiyar Afirka ta jira daga shugaba Trump?
To ai ba shugaba bane na Afirka, shugaba ne na Amurka. Amurka suka zabi shugaban su ya jagorance su, kuma kowace ƙasa in ta zabi shugabanta ya mata aiki ita zai mai aiki bayuwa ku zabi shugaban ku kuma ya ma wata kasa aiki.
Shi kuwa dan jarida mai zaman kanshi Alhaji Garba Usman na Ghana gangara gangarar ganin gadagadar gaba gadin sabon shugaban Amurka yana cewa a gaskiyar magana akwai wata damuwa.
Abin da aka yi daga America yanzu da muke magana Donald Trump shine shugaba mai jiran gado na amma kamin ai zabin gaskiya lokacin da ake yakin neman zabe ya nuna shi manufofi dalilan da yasa yake gani ya kamata a zabe shi. Dai daga cikin dalilan ne shine wai akwai sadan rayuwa daga America kuma tattalin arzikin su ta zo kasa mai nuna cewa kaman bakin haure dake shigowa cikin wannan kasa zai hana su wayanda ke can kuma ba su da takarda zai tsoro kiyayen su ne zuwa gidajen su. To gaskiya inda ni na samu sabanin ra'ayi da shi Donald Trump kina shine cewa kaman bakin haure dake can irin kuɗin da suke aikowa daga gida yana taimakan iyalin su kware da gaskiya sannan kuma yana taimakan kasashen su sannan Africa gaba daya. To inda ni ban yi ra'ayi da shi Donald Trump ba amma cin zabin da yayi gaskiya ba wai kaman ya bani mamaki bane saboda akwai sabubuwa ne da dama da mutanen America suna son su kude bakin su yi magana amma ba su yi amma shi ya fito yana magana da yayi magana kuma ya samu goyen bayan ra'ayin su wurin zabin da aka yi shi sabon zabi gaskiya ne bai bani mamaki ba amma kore kira ba shine na so a zaba ba.
Sai dai ita tsohuwar kwamishina kuma tsohuwar shugabar mata ta jam'iyyar ASEAN na tarayyar Nigeria Hajiya Hafsat Muhammad Baba baje buhun bayanin bajintar Kamala Harris ta yi saboda ta ce tana da jajircewa.
Gaskiya ni a matsayina na mace Kamala ta yi rawgani kuma akalla ko ba komi ni naji dadi cewa akalla an fara samun mace wadda ta yi mataimake shugaban kasa abinda ba a taba samu ba a kasa Amerika. Ko da ta fadi wannan zaben wannan ba zai samu rauni a gwiwa ba. Ai an ce dan ka fadi in baka tashi ba shine faduwa amma ka fadi ka tashi to ina tabbatar maka cewa nan gaba in Allah ya yarda a hankali za a kai wajen. Ai da ba mu taba kaiwa ba to amma gashi yanzu mun kai saboda haka ni na tabbatar nan gaba ta riga ta ga haske kuma mata sun ga haske kuma za su ci gaba da fitowa su ci gaba da bada gudunmuwa. Akwai dalilai da yawa wanda kila ya kawo mata wannan rashin nasara amma na tabbatar su kansu ɗan jam'iyyar ta za su duba su gani menene ya kawo haka. Kuma kada ka manta fa tunda ake tarihin Amurka ina jin ita ce tafi samun mutane da suka bata gudunmuwa kuɗi har fiye da Trump din ma da yake. To saboda haka wannan kaga alamun nasara ne domin idan ka fito mai taro mai sisi ai sai wanda ya damu da kai zai baka. Shekara hudu kaman walƙiyani Kamala za ta sake dawowa da magoya bayanta da kowa ta sake yin takara.
Shugaban gidan tarihi Nasir Dauna wato Arew House Dr. Shaibu Shehu Aliyu cewa yake sakamakon zaben Amurka babu wani abun mamaki saboda ganin wasu alamomi tuntun da dadewa.
Wannan zaben kasar Amerika za a kalle shi ta fuska guda biyu. Abun mamaki yadda Donald Trump ya ci wannan zabe da ƙuri'a mafi rinjaye fiye ma da ainihin zaben da aka zabe shi na 2016. A na fuska biyu kuma abin da bai baka mamaki ba wato duk mai nazari akan siyasa na kasar Amerika da kuma bibiya akan ainihin yadda abubuwa su guda a kasar Amerika zai gane cewa zai halin gaske ɗan Amerika su zaɓi Kamala Harris ta zama shugaban su musamman tun da suka ke zaben ma Hillary Clinton ita matan tsohon shugaban kasa kuma ita cikakken baturiya a ce sun zo sun zaɓi mace wanda take da ruwa biyu. Mutane dai wasu na da san cewa a'a kamar ya ce ita tana da farin jini tana da sauran kuruciya to amma mutane dai wasu sun kasa gane wato ƙasar Amerika ƙasa ce wanda har kwanan gobe akwai wannan ƙabilanci na launin fata wanda yana tasiri akan siyasa da kuma zaɓi a ƙasa. Sannan kuma na biyu abin da ya kamata mu gane cewa cin zaben yanzu Trump zabi a kasar Amerika karo na biyu a matsayin shugaban kasar Amerika na 47 zai bude sabon babi akan siyasa da kuma ainihin gudanarwa na kasar Amerika musamman abin da ya shafi a harkan kasashen waje da kuma dangantakar kasashen waje da kuma abin da ya shafi ainihin yadda za fafado da ainihin kasar Amerika wanda yake ainihin shi ma barazanan dukushewa.
Game da maganar matsalar tsaro a Nigeria kuwa gwamna Dauda Lawal daren jihar Zamfara rawa ne sassefe sansar tsarin tsame samun tsaro lokacin wani taron gwamnonin arewa.
Kusance sati biyu zuwa sati uku da suka wuce mun fuskanci matsaloli a hanyar Gusau zuwa Fontua ballantana ma wajejen tsafe. Dalili kuwa shine yanzu tunda an daina wannan kashe-kashen na garuruwa da kona su da makamantansu kuma ana daukan kyakkyawan mataki na kare rayukan mutane sai zamanto yanzu abinda suka yi shine su fito kan hanya sai mutane kwantan bauna saboda sun samu akan cewa an yi shuke-shuke akan hanya su kan boye kawai su fito su fara harbe-harbe. To wannan matsalar muna fama da ita amma kuma
mun tashi haikan don mu tabbatar da cewa mun shawo kan wannan matsala. Kuma alhamdulillah yanzu dai zan ce cikin 'yan kwanakin nan ban tsammanin an tura wannan hanya ba. Suna yi muwa muna yi. Na je Abuja mun zauna da ni da gwamnan Katsina da shi minista da ma shi NSA wato Alhaji Nuhu Rubadu. Mun tattauna matsalolin da muke fuskanta don mu tabbatar da cewa mun kare haƙƙin al'umma akan wannan hanya. Wanda mun tattauna kuma ya yi alƙawari akan cewa insha Allah su ma za su tashi haƙƙin su tabbatar da cewa an kare rayukan al'umma da dukiyar.
A cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da aka kebe musu fa karewa suke kullun kwanan duniya babu kakkautawa. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 931 ne su yi sallamar sakin kujerin da suke ta faman kankamewa. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma da Sulemu Minu Barman Jamhuriyar Niger da Idris Abdullahi bakon Ghana sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu gazawa. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
To madalla a gaida na Ikara yanzu kuma sai a gyara zama ga nasiha Juma'a.
Haka na yabin limamin izalar da gida wa kamata suna da ke masalacin jama'an jami'ar kanan Plato. Na nasiha ga al'umma musulmi na duniya gaba daya mu ji tsoron Allah mu gyara tsakaninmu mu kyautata wa 'yan uwa musulmi da waɗanda ma ba musulmai ba mai zaman lafiya. Kuma zaman lafiya na da muhimmanci a cikin addinin musulunci. Allah ya mana umarni mu zauna lafiya. Ko an gaya musu maganar da ba daɗi sukan ce a ba mu son rikici sai zaman lafiya. Haka kuma na biyu mu kula da addu'a. Annabi ni'mat silawu silawul mu'min as-sabr wa du'a madalla da makamu mu'mini hakuri da yin addu'a fara ta mai addu'a Najeriya Allah ya hada kanmu Allah ya samu zauna lafiya halin da ake ciki na tsadan ababuwa Allah ya kawo mana sauki mu ji tsoron Allah mu gyara tsakanin mu mu da makwatan mu zauna lafiya kada a rika yawan samun damuwa da fitintunu tsakanin mu shi addinin musulunci bai umarni da rikici ba. Kullum musulunci na kira da zaman lafiya da haɗin kai. Wannan shine ya kamata mu kira ga al'umma gaba ɗaya mu kyautata a taimaka mu waɗanda ba su da shi a ji tausayin al'umma so kuma shugabanni su yi adalci. Don duk in an shugaba yana adalci to zai samu rahama a lahira in ya koma wajen Allah. Amma matakan Allah ba masu shugabanci ba ya adalci to akwai matsala a lahira. Ina fatan Allah ta'ala ya biya mana bukata. Allah ya ba mu gamawa lafiya. Allah ya taimaki da rayuwar Amerika. Allah ya sa mana albarka. Allah ya ba mu gamawa lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
To Allah ya saka da alkhairinsa. Da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma fa a takeice.
To a takeice, shugaban Amurka Joe Biden da daddan abokin adawar zababban shugaban Amurka Donald Trump a siyasa Aje Alhamis ya ayyana cewa zaben Trump da aka yi a wannan makon dan wa'adin shekaru hudu a fadar White House zaben gaskiya da adalci ne. Kuma za a miƙa mulki ga sabuwar gwamnati a ranar 20 ga watan Janairu cikin lamana. Da yake magana da hadimansa da yawa a fadar White House, Biden ya ce ya amince da kayan da mataimakiyarsa Kamala Harris ta sha a hannun Trump. Sojojin Isra'ila sun kai wasu manyan hare-hare ta sama a jiya Alhamis a kan yankunan kudancin birnin Beirut kwana ɗaya bayan da suka kaddamar da hare-hare a gabashi da kudancin Lebanon inda suka kashe mutane 52 tare da jakata wasu 161 a cewar ma'aikatar lafiya ta ƙasar Lebanon. Hare-haren na ranar Alhamis sun hada da wani da aka kai a kusa da tashar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa ta Lebanon wanda ya faru bayan da sojojin Isra'ila suka fitar sanarwar da ta umarci mazauna yankin su bar wurin. Rundunar sojojin Isra'ila ta ce ta kai hare-haren ta sama ne akan shelkwatar Hezbollah.
To ma da lama sauraro baki da abin da ya sabo kenan a cikin shirin namu na yau. Sai kuma da candal asir da misalin karfe 4 ne maza a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Domin sake jin wannan shiri da masu shiryenmu sai a ziyarci mu yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu amurdin Maryam Dura ta na gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni har ma da injiniyan mu na yau Jimmy Cook. Ni Sarfila Hashin Gumal da ke cewa assalamu alaikum.